Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen Litinin 29 ga watan Fabrairu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuna jin mu ne akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwadni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Faki
tare da Halima Jumrau.
Masu sauraron yau da gobe shirin matasa, yau ma a zamantakewar ma'aurata za mu ci gaba da duba yiwuwar bayar da fifiko ga ilmantarwa da kuma faɗakarwa ga waɗanda suka yi niyyar aure. Ko da yake akwai wasu masu ra'ayin cewa koyar da wasu ilmammakan gyaran zaman aure rashin kunya ne, batsa ne, fasikanci ne, saboda haka kenan sai a yi ta zama cikin duhu, a zauna ba ilimin ilimi ba ilmantarwa.
Dole ne kawai a tafi a nemi ilimi, ba wai kawai an dauki matan nan an baka shikenan kai kawai ka kamo ta ka jata kamar akuya. Dole ne a nemi ilimin nan,
kamar yadda malamai suka shafa di, ba wai abu bane na jin kunya, abu ne wanda dole sai ka fito ka gaya mutane baro-baro.
Rashin ilmantar wannan yana kawo kuskure, Ibrahim, da gaske da gaske da gaske.
Maganar harka aure ba maganar kunya, shi yasa ma yanzu kamar a wasu kasashe da suka ci gaba za ga akwai maganar sex education da shauransu, ba wai maganar fasikanci bane, a ana so ne a sanar da mutum.
Zauren matasa na tahe da wannan muhawara, to shi zaman arme yana iya yiwuwa ko idan akwai gibin sadarwa tsakanin ma'aurata? Idan ba tuntuɓa tsakanin miji da mata babu tambayar neman ƙarin bayani? Malam Hadi, me ya kamata a yi ne akan wannan?
Sadarwa na magana, na fahimtar da juna, na kuma neman bayani. Alal misali, babu yadda za a yi wani mutum da wani mutum su zauna ba a samu wani abu ya zo ya saba a tsakaninsu ba. Shi ai tashin hankali conflict din ai yawa-yawan sai yana faruwa ne a dalilin rashin fahimtar juna. In dai babu irin wannan tuntubar, to za a ta samun matsala a tsakaninsu.
To za ku ji duka wannan har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook gaba ɗaya cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
Ɗaya daga cikin abubuwan da ke iya kawo mutuwar arme a cewar masana shine rashin tattaunawar neman fahimtar juna tsakanin miji da mata. A ganin ku, ya za a yi a cike wannan gibin sadarwa tsakanin ma'aurata? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma yadda kuka amsa mana. Ya kamata kahin arme a ce namiji ko mace sun fahimci juna, suna son juna ta yadda kowannensu ya san abin da ke sa ɗayan farin ciki da kuma abin da ke ɓata masa. Yin hakan idan sun yi arme zai taimaka musu ta hanyar samun zaman lahiya da kwanciyar hankali, sannan kuma yi da bari na bari. Sannan kuma su ƙara da haƙuri, shi ne halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Bahaushe kan ce mai haƙuri shi zai dafa dutse har ya sharo mu. Ya Allah Ubangiji, ka azarta mu da haƙuri don alhormar annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sako daga Muhammad Sisi.
A gani na, ya kamata duka ɓangarorin biyu su fahimci juna kuma a yi soyayyar gaskiya. Kar matar ta so shi don abin da ya bayyana na dukiya, kuma shi ma mijin kar ya shigar da ƙarya a cikin neman aurensa. Misali, ya nuna yana da kuɗi alhali bai da shi. Sako daga Dahir Abubakar.
To, maganin wanga lamarin shine ilimi. Wato, idan kina da ko kana da ilimi, to komai zai tafi yadda ake so. Saboda rashin ilimi shine ƙashin baya rashin zaman lahiya da hitintunu a tsakanin ma'aurata har ya kai zuwa cikin al'umma gaba ɗaya. Kuma jahilci ciwo ne babba. Allah ya kyauta. Amin. Sako daga Yusuf Habila.
Laifin da namu ne maza, saboda a kullun namiji baya da lokacin iyalinsa a ganinsa. Sako daga Muhammad Ibrahim Ibrahim.
tun rangini ran zane kahin arme a fahimci juna tsakanin miji da mata banda yaudara banda kudayin abin duniya iyaye su kula da tarbiyyar gidan da za su ba da yarsa arme sannan kuma ya kasance miji mai kula da addini ne kada iyaye su ce duk wanda yarsa ta zaba shikenan a'a su ma su duba zaben ta yayi ko kuwa a'a saboda abinda babba ya hanga yaro ko ya hauri mi ba zai hanga ba kuma na yaro kyau take ba ta karku sako daga Mas'ud Ibrahim Arena
yau da gobe ƙarya ce da samari da ƴan mata suke yi wa junan su a wajen neman aure shike kawo yawan mutuwar aure sako daga Murtala mi Agogo Abuja
kawai mu Hausawa da mata ta haihu ba mu da komai sai san girma ka shiga gida kana hushi kamar saniya alhali sakin huskar ka shine abu mai muhimmanci ga zuciyarka sako daga Hassanu ofisa kurfi jihar Katsina
idan ma'aurata ba su da ilimi na addini ko na zamani to an dinga samun mutuwar aure sako daga Zurhan
yau da gobe a illahirin gaskiya samun kyakkyawar fahimta tsakanin sarmayi da budurwa kahin arme yana da matukar muhimmanci sosai duba da irin yadda mace-macen arme suka yi yawa ba tare da wani kokkwaran dalili ba sai dai mu ce Allah ya gyara amin sako daga Lawan Alkali Yusufari
Yau da gobe ba komai ke kawo yawan mace-macen aure ba illa rashin daidaito tun asali tsakanin namiji da mace. Ya kamata a so juna tun kafin aure shi zai kawo zama na dindindin sako daga Kabir Nasir Shemi. Yanzu ga zauren matasa kuma ga Ibrahim Abdul Aziz da abokan tattaunawar sa masu saurare musamman ma iyaye da samari da ƴan mata masu niyyar aure kwanan nan ku biyo mu ku ji shawarwarin da malaman za su ba ku
to masu sauraro zamu tattauna kan batun muhimmancin a fadakar da ko kuma ilmantar da ma'aurata dangane da za a zauna aure kuma musamman ma su maza kuma tare da ina tare da
babba ya Ibrahim Stali
sai kuma
Muhammad Ismail
a babban yaya me wani muhimmanci kai gane akwai na fadakar da ummane ta aure kafin ya aure
wato mallam Ibrahim aure gabaki din sa ma ibada ne saboda haka duk mutumin da yace ko dan sa zai aure ko yar shi za ta yi aure ya kamata ya kasance akwai an ilmantar da su na zamantakewa ba wai kawai yaro zai ce yana son aure kawai su kunkun haka a dauke shi a bashi mace ba ilmantar da shi yanda zai rike gida yanda zai kula ba kaga in aka yi hakan nan hakika za a samu masala ita ma yarinya in za a aure da ta in ba an ilmantar da ta yanda za ta tafiyar da yanda za ta kula da mijinta da ƴan uwan mijinta da sauran ma mutane a gidan ba gaba daya aure zai lalace
wato irin wannan rashin ilmantarwa shike kawo da namiji
rashin ilmantar wannan yana kawo kuskure Ibrahim da gaske da gaske da gaske sai kaga kawai ana zaune da ka ba a san makama ba ba a san farko ba san karshe ba sai kaga auren gabaki din sa bai dade ba
kaji abin da Mr. Ali ya faɗa Ismail kai me zaka dada dangane da muhimmancin fadakar da manya ta aure
eh wato abin da nake so in yi tsokaci akai musamman ga su wanda suke son su yi aure shine akwai wata matsala babba da ke fuskanta wurin aure shi namiji ma akasar lokaci zai ga mace ne saboda ya bita ce na san ta saboda kyanta ba zai tsaya bincike ba haka ita kuma mace akasari zaka tana bin namiji ne dan kudin sa to akan wannan ne akasari aure yake baci saboda me saboda ana gina shi akasari akan ƙarya saboda wannan abubuwan kai kaga mace kaga ta yi maka kyau baka je ka gane cewa daga meye tarbiyyanta ba wani ilimi iyayenta suka bata ainihin menene dabi'unta baka je ka duba wannan ba kawai saboda ka ganta ta yi shafe-shafe ka zo ka ce kana so ita kuma ba ta duba cewa kai dinnan da kudin da kake da shi ya kai ka samu ba ne tarbiyyanka to akan wannan ne al'amari yake baci na bangaren aure san zuciya da kuma da san duniya
Asmar zan mai da kai ba in ka duba a da kafin aure ko kuma aka tashi aure aka tadda sai an zo ne da mutum ko kuma har yanzu ma akwai wasu al'ummomi da suke wannan farko za su amince ga counseling a kasashen mu na Hausa amma kusan ba haka bane kai da abun a nemi ra'ayinka ne ra'ayinka kan irin wannan tsari
eh tsari kam na aure ai gaba daya a matsayin mu na musulmi addinin mu ya koya mana ya shin fada mana dokoki da za a yi aure idan aka tsaya aka bi wannan dokokin za tsaya za dace akasari dama shine kamar yadda yake ga maka rashin abun nan san zuciya da kuma neman duniya da abun nan da abun da take kalle shi yake kawo matsala a cikin aure inda zamu tsaya mu bi koyi da kuma sunna
kamar yadda Allah ya aji mana da kuma yadda koyarwa annabi da ba za mu samu matsala ba a cikin harkan aure.
Wato akwai muhimmancin da a ilmantar da manya ta.
Dole ne. Ita kan da shi namiji din da mace din duka san menene auren matukuna kansa.
To zan dagare ka babban yaya idan ka duba misali da yau a ce ga wani naka ko wani matashi zai zo ya aure kai zaka zauna da shi kai abin fadakarwa wato counseling din me zaka ce musu?
Hakika a game da maganan counseling inda nawa zai aure abinda zan nuna masa shine one dole auren nan fa da za su yi ya kasance akwai soyayya ta gaske akwai rikon amana domin in babu soyayya babu amana babu ilimi na zaman aure abin ba zai yi ba me dalilin da zan faɗi maka haka zan nuna masa ne domin kaman yanda mu muke zaune da matan nan fa ilimin zaman auren nan karantar da mu ma mu akai babu reni tsakanin mu da matan mu ba za su rena mu ba mu ba za mu rena iyayen matan mu ba iyayen matan mu ba za su rena iyayen mu ba yau ko kamar yanda abokin magana na Mallam Ismail ya faɗi shine mu lokacin da muka yi auren nan mun yi auren nan ne muna son su suna son mu ba kuɗi ne yasa suka aure mu ba in ka kula ma lokacin da muka yi auren ma muna gonaki mun noma muke yi ba kasuwanci muke ba ba aikin nasara muke ba ba da mace ta ce wannan naga hulansa ko rigansa ko menene mace tana son mu ne da talutun mu da komai
wani namiji kenan to mu dauka idan da wata zata zo ta ce ina son ne aure amma dan ta na wanda take din neman ta aure in zaka abin da ake kira fadakan wato counseling din me zaka ce mata mace
in mace tana so ta aure na farko zaka counseling dinta akan ta duba kada ta so ta son zuciya in the sense that wannan auren da take so ta yi nan kar ta dubi mai kudi ta dubi daidai matsayinta in yar talaka ne ta dubi dan talaka mai hankali wanda zai kula da ita ba wanda zai rika dukanta ko ta aure mai kudi wanda in ya zo kawai ya shigo ya ce kai tafi nasu keke ba ya kasance ta dubi mai hankali daidai ko ta kwada kudin ta sai ta dauki daidai abunan nata
wato a sharuwa da
eh a sharuwa daidai don za a zauna lafiya
to a lissa mai kaji abin da ya faɗa bane muka tambaye da neman sakan cewa da wani naka zai zo yana neman shawara ko fadakarwa wato counseling na magana aure na sai aure me zaka ce masa
eh to na farko dai abin da zan ga mai shine aure na farko ibada ne sannan kuma ya aure saboda yana so ya cika ibada din nan ya kasance kuma mai hakuri da iyalinsa ya kasance mai hangen nesa ya kasance mai kawaici da tawakkali ni shawara da zan ba idan wani ya zo ce mai yana so ya aure sannan kuma nuna mai cewa idan ya aure yayi auren nan ya zama kaman shi kaman babba yake cewa juji duk wani abu da za a dauko za a yaba mai shi yasa in ka lura duk lokacin da aka yi aure zaka ji ana cewa kai hakuri to wannan hakurin saboda me an san an ce yau zo mu zauna zo mu saba an ce tsakanin harshe da hakuri ma saboda zaman tare ana batawa to dole ne sai an samu wannan juriya da hakuri da hangen nesa shine zai sa a zauna lafiya
wasu daga soyayya ne ke sa zauna lafiya
soyayyar ma tana ciki amma soyayya da zarar an yi aure magana soyayya ta riga ta wuce lokacin kuma zaman hakuri ne za a zo ayi
to kamar idan tambace ce kuma fa'ir waka kuma wata ta haka da tace maka wata kila wani ina son aure amma ka ban sharaka wato kai counseling nata me zaka ce mata
ita ma din abin da zan gaya mata shine na farko ta aure saboda aure na farko ibada ne sannan kuma kamar yadda hadisi nuna ta rike kanta ta rike martabar kanta ta rike martaban iya abun nan mijinta sannan kuma ta rike idan dukiyarsa ta kare mai sannan kuma ta rike a yin sa idan Allah ya ba su
to babban ya kusa da kashi tambayar da zama kashi ne na cewa hatta ilimin jima'i ya kamata a ce an horar da wanda za su yi son su haka nan da kuma shi kansa zamantakewa na auren ne
maganan zaman aure Ibrahim in ma an yi shi hakika ya kamata a nemi ilimin sanin yanayin zaman aure ba kawai mutum an baka mace kaman an baka akuya ka kawo ta gida ka daure sai dai ka ebo ciyawa ka zuba mata kawai kai lokacin jima'i kai jima'i ba shine ba aure fa gabaki da in fa ana son auren nan fa ya zama aure dole ne kawai da shi da ita matan dole sai an nemi ilimin zaman auren nan in ba haka ba abun ba zai yi ba Ibrahim in har ya kasance ba su da ilimin nan sun yi auren nan to akwai manya a nemi sani wajen manya manyan nan akwai malamai akwai manya a nemi sani na zaman aure sai ga aure ya inganta
akwai muhimmancin da a keke
muhimmancin sosai a nemi ilimin zaman
na kutun magana hatta shi kansa ilimin kwanciya da namiji wato na ma'aurata
eh wannan dole ne Ibrahim a yi shi in ba a yi shi ba fa shi yasa kaga za a dinga haifan yaya masu masifa dole ne kawai a tafi a nemi ilimi ba kawai an dauki matan nan an baka shikenan kai kawai ka kamo ta ka ja ta kamar akuya a dole ne a nemi ilimin nan Ibrahim in ba ka zaman aure ba zai yi ba
Alhassu Malik ka ji abin da shi babban abinda babban yaya yake ya fada tambaya ta kusar gashi ita ce kai wai me zaka dada dan gane da wannan bukatar ake fadakarwa ake ilmantarwa ne
eh to gaskiya ya zama kaman wajibi ma saboda idan ka bar mutun cikin duhu kullun yana fuskantar matsala ne idan aka zo kuma aka wayar da shi maganan kamar yadda malamai suka shafadi ba wai abu bane na jin kunya abu ne wanda dole sai ka fito ka ga ba mutane baro-baro shi yasa ma yanzu kaman wasu kasashe da suka ci gaba ga akwai maganan sex education da shauransu ba wai maganan fasikanci bane ana so ne a sanar da mutun shin gafa yadda al'amuran tafiyan mace da namiji suke idan kai abu kaza ga abu nan din sa to dan mutun ya riga ya san wannan abubuwan tun daga farko kafin ya je auren idan ya auren ba zai samu matsala ba zai samu kaman waraka
sanan me wani shara ka bada
eh to shawaran nake badawa shine na farko maganan harkar aure ba maganan kunya ya kamata uwa ta sanar da yarta menene maganan aure tun kafin ta yi aure haka ma uwa ta zama sanar da danta menene aure menene expectations na aure saboda idan aka boye wani zuban akan wannan ana samun matsaloli da dama dole ne a fito a ranka fadi sannan kuma kaman magana makarantu da ake kawo magana irin sex education ina gani ba wai fasikanci bane ba batsa bane ya kamata dai abin idan akwai gyaran da za a yi ma shi wannan manhajar mai gyara amma a ranka koyar da mutane idan misali idan a ce daga SS2 SS1 kai zuwa SS3 an koyar da wannan saboda lokacin yaro ya kawo girma ya san menene hulɗa da mace tsakanin mace da namiji so wannan abin zai taimaka a wurin abunan zamantakewa tsakanin
kuma ya gashi a misali mun dauko kuma a lokaci yayi a gashi menene shawararka ga iyaye da kuma wadanda suke su yaure
wato a gaskiya shawara ta ga iyaye shine ba wai mutun yayi sallama yana son yarka ta fito su shiga mota su zauna awa biyu awa uku awa wannan haramun ne ma tsakanin ya da mai son ta ya kamata akwai dan rata indai a shirance ne amma a rugunzuman nan gabaki daya shike kawo batan aure ni shawara zan ga ma iyaye shine a hade ko dai a samu nagari domin shari'a ne tace idan danka zai aure ko yarka za ta yi aure a nemi iri nagari to iri ko iri bai zama nagari sai in mu muka sashe zama nagari ni shawaran da nake rukun iyaye su haɗe kuɗin su su rika nema wa ƴaƴan su nagari dan a zauna lafiya dan aure ingata
to muna gode baban ya to a zaman da ka ji abin da shi shawaran da ba kai wani shawara ka bada ga su iyaye da kuma wannan suke so su yi aure kashi
eh to shawaran da zan ba musamman na farko dai ta bangare biyu ne ta bangaren iyaye na farko idan mutum ya ce yana son yarka ya kamata a ce ka binciki waye shi tukuna menene sana'arsa me yake yi meye halayyarsa da shauransu haka kuma iyaye ta bangaren wurin abun nan ya kenan idan mutum ya zo yana son yarku ya kamata ku bincika vice versa dai ta kowane bangare dai ya kasance akwai bincike akan halayya saboda yana daya daga cikin abubuwan da suke ƙara yake sa aure ya dade ko kuma ya lalace da wuri idan aka sai aka bincike ina ganin za a abun nan kada ku ga mutum wai da babban mota ya zo a ce mai kudi ne ko mai sarauta ne ko wannan kada wannan abun ya rinka ya daina diban abun nan ya daina shiga mutane kai abun nan dan duniya komai na duniya mai karewa ne ya kasance dai auren nan an yi shi akan yadda tsarin da addini ya shimfida mana idan aka haka ne za a dace amma idan aka bi aka si to za ta samu matsala
Wata babbar matsalar da ke haifar da rigingimu tsakanin ma'aurata ita ce rashin fahimtar juna sanadiyar gibin sadarwar da ke tsakanin miji da mata wanda ya toshe kawar tuntuɓar juna da yin tambayar neman ƙarin bayani. To yau ma Muhammad Ibrahim Kwari ya sake komawa ga masanin ilimin zamantakewa da halayyar ɗan adam Malam Muhammad Hadi Musa na kwalejin Sharin Hagen shiga jami'a a Kano. Ya miƙa mishi tambayoyinmu akan gibin sadarwa tsakanin miji da mata. Malam Muhammad Hadi Musa ya fara ne da tarihin yadda hakan ya samu asali a al'adar Hausa.
Wato Malam Bahaushe ya taso tun farko a al'adar sa tattaunawa tsakanin namiji da mace, wato ba al'amari ne da yake sananne a cikin ƙasar Hausa ba. Har ma zaka rinka jin karin maganganu suna zagayawa a ƙasar Hausa, kamar a ce bawan mata ko zaman gida sai mata, Adamu da sauransu. Wannan kamar wani jifa ne da ake yi wa namijin ma da har ya zama yake bin matarsa, ko a ce bita zaizai, ko a ce kantace da sauransu da sauransu. Kalmomi ne da sun dade suna zagayawa a ƙasar Hausa tsakanin mazaje, da ke nuna cewar da kusar da tattaunawa tsakanin miji da matar samu cikakken lokaci a rayuwarsu, wanda za a samu sadarwa ba saduwa ba, sadarwa na magana, na fahimtar da juna, na kuma neman bayani. Alal misali, babu yadda za a yi wani mutum da wani mutum su zauna ba a samu wani abu ya zo ya saba a tsakaninsu ba. Lokacin da wani zai yi wani abun na rayuwarsa, lokacin wani zai ga bai fahimta ba me yasa ya yi shi, to in dai zai shiru ya ƙi neman bayani, ya kulle a ransa ko ta kulle a ranta, ko kuma ya zamana cewa akwai katanga a tsakaninsu ta yadda babu ma damar yin bayanin, ita ba ta da yadda za ta yi ma ta yi wa mijinta bayani, ko kuma shi ya nemi bayani a wurinta sai dai kawai dira kanta da fada da cewar abubuwan da aka yi ba a kyauta ba, to an datse ko kuma an rufe hanya da za a samu sadarwa ta bayani wanda za a rage rigingimu. Abin da muke cewa conflict management. Conflict management babban abin da yake nufi shine rage bacin rai, zarge-zarge da kuma tashin hankali a tsakanin al'umma, ko da kuma al'umman nan tsakanin ɗa ne da uba, ko ɗa da uwa, ko miji da mata. Shine conflict management. Shi ai tashin hankali, conflict din ai yawa-yawan sa yana faruwa ne a dalilin rashin fahimtar juna. Ga misalai nan da yawa da suke faruwa, mutum ya aikata wani abu kaza, ya ga shi kuma wadayin ya ga abin nan a wani matsayin wani abu daban. Naga wanda matarsa ya hana ta fita, tayi sauri ta shiga makota dan ta je ta yi wata hidima, kafin ta da ya zo ya tarabba ta nan bai tambaye ta an samu sadarwa, an yi bayani tsakaninsu ba, ya hauta da fada abin ya kai har ta mai da martani, har raba cire shi har ya sake ta. Alhalin kuma abin da yasa ta shiga makotan nan, girkin da take masa abu ne ya kare, tayi sauri ta je ta samu dan tayi sauri ta hada masa girkin nan kai ya dawo, akai rashin dace ya da wuri. Kaga ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa, wanda in ba a zauna an yi tuntuba, an yi tambaya ba, miji ba zai fahimci wani abu ne dalilin da yasa matarsa ta aikata wani abu kaza ba. Haka zalika kuma ita ma mata, in ba ta da damar da za ta yi masa bayani, ko ta nemi ma bayanin daga wurinsa, dole za a samu rashin fahimtar juna a tsakaninsu. Dama ai yanzu mace ma ta tambayi mijinta, wane yaya bayanin kaza yake, ko ban fahimci kaza ba da akai kaza, ko kuma ran da naga kai kaza ya yake, ko kuma ka san kai kaza kuwa. Irin wannan tuntubar yana daidai da rashin kunya, yana daidai da tuhuma, yana daidai da wato shiga shara ba shanu wanda miji zai ga mata ta yi masa. Amma da zai kwantar da hankalinsa, ya fahimci me take nema daga wurinsa, ya mata bayani ya ce ai kin ji ma kaza ne, ai abin da ya jawo akai kaza, ai shine yake kaza, sai kaga ta fahimta, ta ci gaba da zama da shi lafiya. Amma in dai babu irin wannan tuntubar, to za a ta samun matsala a tsakaninsu. Alal misali, wani lokaci in ya hana ta kuɗi, in ba tsayawa yayi mata bayani, ya nuna mata dalla-dalla abin ba, ba lalle ta fahimce shi ba. Sallah ta yi tana buƙatar kuɗi, dole sai an sami kai da kawowa na magana a tsakaninsu, wanda zai mata bayani ta fahimta. Anko za ta yi, dole ya zauna ya mata bayani, ya ta gane me ake ciki, shi kenan. In fact, yawa-yawan mata sun fi son a yi musu ma wannan bayanin, fiye da ma a ba su abin a wulakance, a cikin ana dizga su, ana kasantar da su, a watso miki kuɗin, ko a baki kuɗin cikin ɓacin rai, ko a baki a tamfa ba cikin jin daɗi ba. Gara ma miji ya samu matarsa, ya rungume ta, ya rarrashe ta, ya bata bayani, ya bata baki, ta fahimce shi ma akan yi mata wannan abu. Saboda haka sadarwa tana da matukar muhimmanci. Miji ya buɗewa matarsa kofar da za ta iya neman bayani a wurinsa, kada ta rinka yanke masa hukunci a cikin zuciyarta, tana masa mugun kallo, tana masa muguwar tsana, tana kuma yi masa tunani mara kyau a zuciya, tana ganin cewa bai kyauta mata ba. Alhalin watakila shi kuma wani abin ba zai iya yi bane, ko kuma wani ma'ana yake nufi daban wanda ba ta fahimce shi ba.
To amma a nan tun da sadarwa ake magana tsakanin mutum biyu, wai idan aka lura da wannan matsalar, misali wane ne yake da haki ya nusar da wani ko ya koya wani, idan misali ma'aurata sun lura akwai wannan matsalar ta sadarwa a tsakaninsu, wake da hakin ya ankarar da junansu don a gyara?
To a ƙasar Hausa dai miji shine babba, shine sarki, shine gwamna, shine uba, shine mai gida, shine chairman, shine komai. Kuma yawa-yawa zaka ga matar da zai aura ko da ya sa a sace ko ya girme ta da shekaru ko ya bata shekaru masu dimbin yawa ma akwai wannan darajar da girman a tsakanin su. Saboda haka shine zai bude mata kofa ya nuna mata ta hanyar shi ma yadda yake tuntuba bayanai a wurinta ya kuma bata bayani cewa duk lokacin da wani abu ya faru ki nemi ƙarin bayani a wurina, kar ki yanke hukunci akan abu ba tare da kin nemi ƙarin bayani ba. Ko da misali duk da wannan hanyoyin na sadarwa na zamani, in wani abu ya tashi kar ki yi kaza ba tare da kin sanar da ni ba, ki tuntube ni na baki bayani ko na baki shawara ko wani abu makamancin haka. Kada ki samu kuɗi ki je ki siyo kaya ba tare da kin nemi shawarata ba, kar ki fita ba tare da kin sanar da ni ba, kar ki yi kaza ba tare da kin tuntube ni ba, domin wannan zai rage matsalolin rashin fahimtar juna a tsakanin su. In tana tuntubarsa kaga ya bude mata kofar kenan tayi haka, amma matukar bai bude mata kofar da za ta tuntube shi ko ta tambaye shi ko ta nemi ƙarin bayani ba, kaga ya rage nata kenan ta yanke hukunci a cikin zuciyarta, ta dau matakin da take ganin ya dace ta rinka masa kallon da ita zuciyarta ta yanke, ko kuma ta aikata abin da take ganin shine daidai a iya zuciyarta tunda bata iya jin ta bangaren zuciyarsa.
To amma mallam yanzu ka bamu misali da cewa mace ta shiga makwafta dan ta karbo wani abu da za ta kiyo mijinta girki ba tare da mijin ya sani ba, da ya dawo ya gabata nan kuma abin ya zama matsala. Baka ganin wannan matsala ta samo tushe ne daga irin wannan bayanin da kai cewa kar ki fita sai kin gaya mun?
Eh, ba laifi bane ayin an ce kar ki fita sai kin gaya mun. Amma abinda nake nuna a wancan bangaren da ya ganta sai ya nemi bayani, duk da ya bata doka kar ki fita sai kin gaya mun, to ba da ya ganta kuma zai hauza gizage da fada ba, sai ya bude kofar sadarwa a tsakanin su. Me ya fitar da ke? Sai ta ce masa kaza ne ya kare nake yin girki, na shiga cikin makota dan na karbo na hada maka dan kar ka dawo ka tarar bangama ba, ka dawo da yunwa daga jiya ka ji ba dadi, sai ka dawo kuma na baka korafi excuse cewar ban gama abun ba ko ban samu damar yin abun ba dan saboda ba kaza, shine nayi kokari na je na samu. Kaga ya bude kofar sadarwa, to kaga daga nan zai fahimce ta, sai kuma ya yafe mata sai ya gane kokari take yi dan shi ko ba haka ba, wani abu makamancin wannan.
Ni kamar da ni da
sadakin da dabiya an ga miki sata nayi
ni ne sadaki ma ne sadakin ma
me kika ce
ai ka jin
ke kina da hankali kuwa
hankali hankali na sarai din ma aure ka
ba rufa miki asiri nayi ba
wannan fadan mu daina amana rakiya sauyayya ruwan zuma ce in ka sha ka fa masu yi banda gaba adina saba wa juna zaman take wai yau da kullun zaman take wai yau da kullun zaman aure sai da hakuri zaman aure a hada da murmushi zaman aure wani zubin da gadi zaman aure wata ranma da taci zaman aure sai da hakuri
Jamila, na'am, muna da matsaloli. Ni na maras amma dai na san kasancewa da ke dai gaki annan kuma kin share shekaru sun ma kusa 20 yanzu kina cikin wannan abun wai shi zaman aure. Kamar yadda suka faɗa, wace shawara zaki ba matan da su yanzu suka ma shiga da wanda suke fama da rashin yadda za su hira da mazajensu?
Yanzu annan kike so in ba da
wannan ina sai kawai dan a takaice.
Ba ni da shawara saboda ko ya danganta, ya danganta saboda yadda kowane namiji da kowace mace. Akwai namijin da in ka kamar yadda Malam Hadi ya ce namiji shi ya kamata ya bude wannan kafar tattaunawa, akwai kuma inda mace ke ya kamata ki bude wannan kafar tattaunawa. Shi yasa na ce ya danganta kuma ba lokaci, da lokaci da na ba da shawara.
Sati mai zuwa in Allah ya yi.
Allah ya kai mu saurari abin da ya sauka kenan, sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabir Fage
da Zul Leather's Gresham wadda ta hada mana sauti da engineer mu Mr. Wagner da Mr. Mukhbil wanda shi ma muke tare da shi, sai gobe idan Allah ya nuna mana ku huta lafiya.
Hakimi ne ba madina ba yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su BOA. ta malalace yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba.